sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman Yare ce tare da Baba Makyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 14 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Baba zai ba mu kanin labarai.
To binta sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da bahasiya gaban majalisar dokoki a Jilitini inda ya sayin daka wurin kare shawarar janye sojojin Amurka daga Afghanistan da ya kawo ƙarshen yaƙi shekaru 20, yaƙi mafi daɗewa a tarihin Amurka. A majalisar ɗinkin duniya kuma Jilitinin kasashen duniya sun yi alƙawarin samar da kayayyakin jin kai na sama da dala biliyan guda da miliyan 200 da kuma taimakon ayyukan cigaba a Afghanistan, yayin da kasar take fuskantar tsauraran matsalolin jin kai da kalubalolin tattalin arziki. A Jilitinin kuma an sako kusan ɗalibai 70 da aka yi garkuwa da su a arewacin Najeriya makonni biyu da suka shuɗe a cewar hukumomi.
Madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumomi a jihar Kogin Najeriya na can sun dukufa wajen sake kamo fursunoni da suka tsere daga gidan gyara hali. Za ku ji cewa kungiyar al'ummomi da ke jihohin tsakiyar Najeriya wato Middle Belt Forum ta kalubalanci gwamnatin tarayyar kasar da ta bayyana sunayen waɗanda ke tallafawa kungiyar Boko Haram. Sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Imo ta tabbatar da bindige wasu maharan IPOB guda uku ciki har da komandansu a wata gabzawa da jami'anta suka yi da maharan. Muna kuma ɗauke da shirin saka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da bahasi a gaban majalisar dokoki a jiya Litinin inda ya yi tsayin daka wurin kare shawarar janye sojojin kasar daga Afghanistan da ya kawo ƙarshen yaƙin shekaru 20, yaƙi mafi daɗewa a tarihin Amurka. Da shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara lokacin yaƙin, to da za a buƙaci aika harkarin sojojin Amurka zuwa Afghanistan domin kare kanmu da kuma hana Taliban kwace ragama. Ga kashe-kashe, Canada ba za a iya shawo kan rashin fahimta da kuma makalewa a cikin Afghanistan ana gwamza yaƙi ba, Blinken yana faɗa wa kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar dokoki. Taliban ta kwace ikon kasar ne a tsakiyar watan Agusta, yayin da shugaba Ashraf Ghani ya arce zuwa haɗajiyar daular Larabawa inda yake gudun hijira. Amurka ta kwashe mutane 124,000 wanda galibin su 'yan Afghanistan ne, da kimanin Amurkawa 5,500 daga filin saukan jiragen sama a birnin Kabul a ƙarshen watan Agusta, inda aka bar ragowar Amurkawa 100. A hali da ake ciki kuma a Jilitinin kasashen duniya sun yi alƙawarin samar da kayayyakin jin kai na sama da dala biliyan 1 da miliyan 200 da kuma taimakon ayyukan cigaba a Afghanistan, yayin da kasar take fuskantar tsauraran matsalolin jin kai da kalubalolin tattalin arziki. An samu fahimta ta bai daya wurin ba da taimako da kuma gano cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata kasashen duniya su samar da kayayyakin taimako ga mutanen Afghanistan a wannan lokacin da suke fama da dimbin matsaloli, inji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yana faɗa a wani taron manema labarai. Majalisar ɗinkin duniya da yana ci gaba da kasancewa a kasar Afghanistan tare da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin an sako kusan ɗalibai 70 da aka yi garkuwa da su a arewacin Najeriya makonni biyu da suka shuɗe a cewar hukumomi. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro ne suka kubutar da ɗaliban na makarantar sakandare ta gwamnati, ya ce babu wani kuɗin fansa da aka biya. A ranar 1 ga watan Satumba ne 'yan bindiga masu yawan gaske suka yi garkuwa da su a wani yunkurin ci gaba da irin kai waɗannan hare-haren a Zamfara, lamarin da ya kai gwamnatin jihar ga rufe makarantu. Asusun yara na majalisar ɗinkin duniya UNICEF ya ce an kai irin wannan harin sau 10 a Najeriya a cikin shekara guda, lamarin da ya sanadiyyar garkuwa da ɗalibai 1,436 da mutuwar wasu 16.
To nan ba da jimawa ba babu makeri zai kawo mana karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumomi a jihar Kogin Najeriya na can sun dukufa wajen sake kamo fursunoni da suka tsere daga gidan gyara hali bayan da wasu ƴan bindiga suka kai hari a gidan gyaran hali dake garin Kabba a jihar Kogi Wakilin muryar Amurka dake jihar Niger, Mustafa Nasir Batsari ya aika mana da rahoton.
Hukumomi a jihar Kogin Najeriya na can sun dukufa wajen sake kamo fursunonin da suka tsere bayan da wasu ƴan bindiga suka kai hari a gidan gyara hali na garin Kabba dake jihar Kogin. Rahotanni dai sun nuna cewa kawa yanzu kimanin jami'an tsaro hudu ne suka mutu. Tare da jikkata wasu da dama a lokacin wannan hari a wata sanarwa daga ofishin shugaban hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya wato Halliru na Baba ta tabbatar da cewa fursunoni 240 ne suka tsere daga gidan gyara halin na garin Kabba Malam Dan Asabi Lakwaja dake sanya ido akan lamarin ya ce an kara tsaurara matakan tsaro a garin na Kabba
tabbatar ita gwamnati jihar ta tabbatar da kai harin kwarai an kashe sojoji guda hudu kuma an jima soja guda daya ciwo yanzu jami'an banza jami'an tsaro suna sana ta kare kaina kuma ita gwamnati ta sanarwa ta ce kowa ya mutar da hankali shi Allah da za za kula wanda suka aikata wannan aikin
amma kuna ganin yan bindiga ne koko dai kawai dai wasu dai ne suka bushe iska
to da yanzu dai abin da dai aka sani su ne yan bindiga ne ba domin ba san yan bindiga ne kuma ba san ko su wani ne bane
to kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya ce gwamnatin jihar Kogin na hada hannu da jami'an tsaro domin tabbatar da sake cafke waɗanda suka tsere daga gidan gyara halin
immediately the news broke out we immediately mobilized the security agencies and ensure that they bring the situation under normalcy. A good number of them also came on their own back to the correctional center.
Yace ko da suka samu labarin aukuwar lamarin nan da nan suka hada jami'an tsaro domin kwantar da lamarin yace kawa yanzu ma wasu fursunonin sun fara dawowa da kansu kuma nan ba da jimawa ba za a samu nasarar cafku waɗanda suka tseren Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
madalla an gaishe ka Mustafa Nasir Batsari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga babu makeri da karshen labaran duniya
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi nuni da wutar daji da take cinyewa a yammacin kasar domin kare shirinsa na kashe dala triliyon 3.5 inda ya kira wutar da ke ci tsawon shekara guda da sakamakon sauyin yanayi da ke tasiri a kan kasar da ba za a kuma zuba ilo ana kallo ba. A jiya Litinin ne Biden ya yi waɗannan kalaman a Boise a jihar Idaho yayin da ya kai ziyara a cibiyar aikin kwana-kwana ta ƙasa wadda ke aiwatar da shirye-shiryen gwamnati na yaƙi da wutar daji. Ya ce miliyoyin eka na filaye ne suka kone kurmus a jihohi da dama na yammacin kasar. Wani kamfanin sanya ido a kan yanar gizo na kasar Isra'ila ya kirkiri wata hanyar kutse a cikin wayoyin hannu na Apple da wata fasahar da ba a taba gani irinta ba da aka fara amfani da ita tun cikin watan Fabrairu a cewar Citizen Lab wani kamfanin tsaron yanar gizo a jiya Litinin. Gano wannan batun na da matukar muhimmanci saboda irin lahani da za a iya yi ba tare da samun wata hulɗa da masu amfani da wayar ba kana zai shafi duk wayoyi da sauran kayayyakin Apple banda sabbin da za a yi su daga jiya Litinin. Lahanin da kamfanin Isra'ila ya kirkira da ake kira NSO Group ya rinjaye fasahar tsaro da kamfanin Apple yake sakawa a wayoyinsa da sauran kayayyakinsa. Sai dai hukumar tsaron yanar gizo ta Amurka ba ta yi wani tsokaci nan da nan ba akan wannan batun. A ƙarshe kasar China da ake mata kallon muhimmiya a fannin cinikayya a duniya ta fi kowace ƙasa yawan tashoshin jiragen ruwa. Wasu muhimman jari da ta zuba ya sa ta samu ƙarin tashoshin jiragen ruwa guda 100 a sama da ƙasashe 60 kana Beijing tana kuma neman ƙari. A farkon wannan wata an mika ayyukan tashar jirgin ruwa ta Haifa a Isra'ila ɗaya daga cikin manyan tashoshin jiragen ruwa a yankin Mediterania ga kamfanin tashar jirgin ruwa na ƙasa da ƙasa mallakar gwamnatin China ya gudanar da ayyukan wurin tsawon shekaru 25. gwamnatin China ba ta bayyanar da adadin tashoshin jiragen ruwanta a kasashen waje a hukumance ba. Amma dai bayani da ke waje shi ne, Beijing na da irin waɗannan tashoshin jiragen ruwan guda 100 a kasashe 63.
Kasashe ka babu makeri. To kungiyar al'ummomi da ke jihohin tsakiyar Najeriya, wato Middle Belt Forum, ta kalubalanci gwamnatin tarayyar kasar da ta bayyana sunayen waɗanda ke tallafa a kungiyar Boko Haram, musamman masu mu'amala da kudaden ketare su 400 da kungiyar tarayyar kasashen Larabawa ta zarga. Daga jihar Filato ga wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kungiyar al'ummomin da ke jihohin tsakiyar Najeriya wanda aka fi sani da Middle Belt Forum ta kalubalanci gwamnatin tarayya da ta bayyana sunayen waɗanda ke tallafa wa kungiyar Boko Haram, musamman ƴan canji guda 400 da kungiyar tarayyar Larabawa ta zarga. A sanarwar bayan taro da kungiyar ta gudanar a Akwanga jihar Nasarawa, kungiyar ta kuma nuna damuwarta kan abin da tace yadda gwamnatin tarayya ke sasantawa da ƴaƴan kungiyar ta Boko Haram, har ma yake ba su kudade da daukan su aiki. Kakakin kungiyar ta Middle Belt Forum, Dr. Isuwa Dogo, yace taron ya tattauna batutuwan tsaro ne musamman a shiyar jihohin da ke tsakiyar Najeriya.
Abin da mun tattauna na farko dai shine yadda ana kashe-kashe kusan ko ina, particularly a cikin Middle Belt. Yadda ana kashe mana mutane shine mun tattauna, mun ce ya yi gwamnati ta duba hanyar za ta tsaye da wannan abubuwan. An ce an kakkama mutane waɗanda suke ba masu waɗannan kuɗi da kuma yadda ta kuma kamar ta kashe mu. Idan mutanen Dubai sun kama waɗansu, bai yi musu shari'a, an kulle su, ya ba za a yi ma waɗanda suke nan cikin Najeriya haka ba? Kuma ta gaya mana cewa suna da sunaye da ke aikata waɗannan mugayen mutanen. So me ya sa gwamnati ba za ta fitar da sunayensu ba? Ya yi doka ta biyar duk inda suke. Suna cikin gwamnati ne a yi musu horon da ya kamata a yi musu. Na biyu kuma an ce yadda gwamnati za ta ce an kama mutane su ce ai mun tura, in sun tura kuma a bar su. Mun ji ana cewa wai waɗansu masu kansa su a cikin sojoji ko air force ko ɗan sanda. Wannan ba daidai ba ne. Waɗanda sun je sun kashe mutane, sun rurrushe, sun kukkone wurare, mun ce ba mu yarda da wannan ba.
Kakakin kungiyar Middle Belt Forum kenan Dr. Isuwa Dogo. Kungiyar ta al'ummar yankin tsakiyar Najeriya da yana kan bakanta na cewa jama'a su kare kansu daga duk wani farmaki da aka kai musu. Shugaban kananan kabilu a arewacin Najeriya Suleiman Sukukum yace haƙƙin gwamnati ne ta kare jama'a, amma inda ta gaza dole ne jama'a su dauki matakan tsare kansu.
Muna so mu yi aiki tare da hukuma wurin kare kanmu, ba ma so mu dauki doka a hannunmu. Amma kuma idan hukuma ne za ta goyi bayan ni abun mutane su kashe mu, to hukuma ta zama abokiyar gabanmu. Gidajenmu gidajenmu ne, kauyukanmu kauyukanmu ne, gonakinmu gonakinmu ne. Muna son duk wanda yake da dabba ya nemi wuri ya kewaye ajiye dabbobinsa a wurin. Duk wanda yake da gona ya kewaye gonarsa. Duk wanda ya shiga gona, yanzu za mu ɗauki lauyoyi, za mu rika biyan su aiki. Idan wani ya shiga gonanka ko da dabba ne ko ba dabba, in ya shiga gonanka ba tare da izini ba, ka kira mu, za mu haɗa da lawyer a kama shi.
Kungiyar ta Middle Belt Forum dai ta buƙaci a samar da hukuma ta musamman da za ta raye yankin da kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ƴan ta'adda ke haddasawa a jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kaga da Zainab Babaji da ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com. To har yanzu a Najeriya, kungiyar ƴan sanda a jihar Imo ta tabbatar da bindige wasu maharan IPOB guda uku, ciki har da kwamandan su, a wata gwabzawa da jami'anta suka yi da maharan a garin Amefeke da ke karamar hukumar Olu. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Alfonso Okoroge ya aiko mana daga jihar Imo.
Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kashe wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa kasar Biafra guda uku, ciki har da wani kwamandan su Chidiran Nabuhe da aka fi sani da Dragon, a wata musayar wuta tsakanin 'yan sanda da maharan a garin Amifeke da ke karamar hukumar Olu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Imo Malam Rabi Husaini ne ya tabbatar da hakan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka yammacin jiya.
ranar Asabar muka samu bayani cewar suna wani guri suna taro inda za su yi kokarin kai farmaki ga ainihin jami'an tsaro da kuma wasu mutanen gari. To da muka samu wannan bayani na sirri sai muka tunkari ainihin kampinsu a nan wani gari da ake ce ma Maiteke a Odu local government area. To mun samu nasarar tarwatsa su kuma a cikin batakashin da aka yi sun rasa mutane uku sannan kuma mun yi arrestin mutane biyu a cikin su. Yanzu haka muna nan muna tattara bayanai ga waɗannan mutane biyu da muka kama a live. Sannan kuma akwai makamai ma haka da muka samu da albarusai da wasu local abin dagogi CPMG local one da suka hada da kuma wasu bama-bamai haka wanda suka yi kiran gida. Ta ɓangaren mu babu ko wanda ya samu kuzini da izinin Allah.
To sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kwamishinan ta musanta cewa wasu 'yan IPOB sun dirawa wata makaranta mai suna Comprehensive Secondary School a garin Nkume da ke karamar hukumar Njaba. Suka kori ɗalibai da ke zana jarabawa tare da ƙona baburan wasu ɗaliban. Kamar yadda wani faifan bidiyon da aka yi ta yayatawa a kafafen sadarwa na zamani ya nuna.
Ba gaskiya bane wannan, muna bincike gano ainihin inda gurin yake, amma dai ba gaskiya bane. Ina tare da local government chairman na Njaba ya ce ƙarya ne ba gurin shi bane.
Na dai nemi ƙarin bayani game da aukuwar wannan lamarin daga Chief Emeka Ihianacho, chairman na kwamitin wucin gadi na ƙaramar hukumar Njaba. Amma duk ƙoƙarin samun sa ta wayar tarho ya ci tura. Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
An gaishe ka Alfonso Sokoligwe. Masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga garin birnin Washington DC. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don sauraron shirin Saka Mai Wuya.
Saka Mai Wuya.
Zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi, an yi kitso ne kan kwarkwata, yanzu kai ya shiga kaikayi.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku kashi na biyu na tattaunawa ko kuma muhawarar da muke game da abubuwan da ke jawo tashin hankali da ke lakuma rayuka da yawa a cikin jihar Plateau. A cikin wannan shiri na yau na biyu din za mu duba rawar da gwamnatocin tarayya da na jihohi suke takawa da magana alaƙa da ke tsakanin musulmi da kiristocin Najeriya da kuma magana zama ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba. Amma kafin mu tsunduma a cikin ita muhawarar kanta ta biyu, bari mu fara jin ra'ayoyin wasu 'yan jihar Plateau ɗin game da wannan al'amari.
Sunana Umar Faruk Musa, ɗaya daga cikin jami'in game da ƙungiyoyin addinai ne masu haɓaka zaman lafiya da shugaba a cikin jihar Plateau. Wato ala na ƙiƙa abin da ke faruwa jihar Plateau yanzu shine akwai abin da ake kira jiƙaƙƙiya a ƙasa. Jiƙaƙƙiya a ƙasa shine wanda gwamnati da masu ruwa da tsaki ba su yi la'akari da abubuwan da ya dace a sanya a ƙasa ba na bin waɗannan jiƙaƙƙiya, gama duk abin da ake a kan ramuwa ne. Ramuko ne shike haifar da mana damuwa. Akwai buƙatar da a zauna a samar da taswira ta haƙiƙa da kuma ta gaskiya akan yafiya. Ba kawai zuwa ce an zauna an sanya hannu akan yafiya an yafe, a an yafe me zai biyo baya, me yake hanga a gaba, su waye da waye ke da hannu a ciki, sannan ina ne abubuwan da aka kuskure ko abubuwan da aka saba ko kuma inda ake gani akwai wasu gurabe da suke buƙatar cikewa.
Sunana Ruth Yohana Madugu. To a gani na dai abin da yake kawo tashin hankalin nan ba wani abu bane, matasa ne waɗanda ba su da aikin yi, sun gama makaranta ma ba abin yi, amma nasu wasu ba Krista ba suna kiran kansu Krista, wasu ma ba musulman kwarai ba ma amma suna kiran kansu musulmai, sun rasa abin yi suna neman inda za a samu tashin hankali don su je kawai su yi ta fasa shagunan mutane, suna daddeba kaya, suna bin gidajen mutane suna ɗeba kaya. To wannan rashin aikin yi shine yake kawo irin waɗannan tashin hankali. So daga an ɗan taɓa Krista ko da ma ba Krista kware ba, daman already suna da wannan cikin, sai kaga waɗannan yaran suna da wannan haushin, sai kiga sun tashi sai su ce sai sun jira muku, amma nan da an sama musu abubuwan yi ina ga ba za su samu wayannan tashin hankali ba koda an tashin hankali ya zo already suna da abun yi ba za su yadda wani abun da zai bata musu hanyar samun su ya shigo ciki har ya daga musu hankali ba
haka ne to yanzu bari in hada ku da Zainab Babaji da bakin nata wato Bitrus Kazel tsohon dan majalisar dokokin jihar Plateau da kuma Ibrahim Baba Hassan dan majalisar dokokin jihar ne yanzu domin ci gaban wannan mahala da zata dubi sansalar wannan likita na jihar Plateau din Zainab Jamuji
Honorable Kazai shi Baba Hassan yayi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka
na saurare shi da kyau na yi la'akari da kalmomin da yi amfani da shi ni a ra'ayina gwamnati ta ce ta kawo zaman lafiya ni kuma a ra'ayina ana son zaman lafiya mai daurewa yawa saboda zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi an yi kitso ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kai kai saboda an
ba adalci a cikin wannan
adalci kware mana zan na fari ake yawan magana misali ake yawan magana ai matafiya ne suka shiga hanya aka karkashe su amma an mince kamun matafiyan nan su mutu mutane sun wuce dari a kasan irigo da aka mutu sai ya kasance baka ji shi a labari ba baka ji hukuma ta yi magana ba shugaban kasa bai ce komai ba gwamna ko uffan bai ce ba bai je ziyara ba bai je gaisuwa ba bai kai kayan alatu ko abubuwan kayan agaji ba wallahi ko titi bai kai ba kenan a cikin zuciyar jama'a ana ganin kamar akwai wani rashin adalci to wannan rashin adalci na cancan kwance a kasa Jos crisis da ake rigintumin da ake samu a Jos ba damuwan kwanan nan bane akwai abubuwa da suka kawo shi wa'annan abubuwa an ba a yi maganin su tsakani da Allah an kwatanta wa juna adalci ba za a daidai ana ganin ta to wani sa'in wallahi ko ku yin labarin wa sai mu yi mamaki sai ana ta ce kashe mutane a ruguba wa'anda aka yi a Yalwan Zangofa wa'anda aka yi a Basafa wa'anda aka yi a Riyo wanda aka yi a Mungu wanda aka ce sarakuna a bukul ya ba mu ji labarin su ba dai ne eh hakan mun muka doka dan adam komin akidansa komin addininsa komin kabilansa halittan Allah ne babu mahaluki da yake da izini ya dauki ran kowa Allah ya hana
honorable baba samarin dawo gare ka yayi batutuwa masu muhimmanci musamman an samu rikitar-rikitar na a kauyuka inda aka kashe mutane da dama to musamman a cikin garin nan yanda idan abu ya fara kamar yadda yayi bayanin a Yalwan Zangan bayan abin da ya faru a Rukuba Road an samu kashe mutane kana ganin kamar yana da nasaba da wato batun dan kasa da bako da dama tuntuntuni aka dade ana yin shi a jihar Plateau
wannan rikicin ba zan sa shi akan wai dan kasa da bako ba zan sa wannan rikicin akan ana ganin wai an dauki ramako kenan ko baka ba abin da ya faru a ramakon gayya wanda dukkan mai cikakken hankali ba zai so wannan abin ba kamar yadda na ga miki constituency na yayi suna kwance aka ji aka fara musu ko waye yayi ko me addinin shi ko me kabilar shi bai kyauta ba ba abin kyau bane ko na
to amma a cikin Jos idan kai magana akwai wannan matsala ta dan kasa ni bako ne a ba bani takardan shedan zama ni dan Jos bane bayan kakana an haife shi a nan Jos ne kana ganin kamar shi ma dai yana da nasaba da irin rikitar-rikitar da ake samu musamman banda ma a ce abinda ake samu a karkara amma a cikin gari yana da har yanzu mutane suna irin wannan tunani
to lallai kan wannan yana daya daga cikin abin da ke dawo mutane wanda ba wani bane zai duba sai constitution na kasa ko ba gaskiya ba wani zai ce wani zai saboda wani zai ce kamar ni dake ni da nake zauna a nan wajen ni ba san ko ina ba sai Jos ko ya kai da ni ba inda na sani sai Jos ko ba gaskiya ba to kin ga abin da ake wa dan Jos ne zan ce ni ma a yi mun wannan yana daga cikin da ma wanda is a constitutional problem wanda dole sai an dauko shi da constitution
to amma idan ka duba har yanzu akwai duk da yake kila ko mutane ba su fahimta bane na cewa kafin a gyara kundin tsarin mulkin kasa mutane suna ganin kaman tunda kakana an haife shi anan na zauna ba inda zan tafi dole a bani shedan zama dan jos sannan kuma dole a bamu mulkin wannan karamar hukuma kana ganin kaman har yanzu mutane sun fahimta wato abinda ake ciki
wato in ki duba shi zabe ai baya zuwa da akwai dokan da aka sa akwai shekarun da yanka kai ni da nake zauna nan shi sa nake wakiltan shi yana ni ina wakiltan shi yau shekara 13 kuma gaskiya ba me nan ai doka ne ta kawaka ai mun fito mun nemi zabe da mutane da yawa wanda ni na samu saboda haka ni ba zan kawo wannan magana ba sausau na san ni mutanen plateau sun yarda da ni sun zabe ni kuma ni nake wakiltan su yau shekara 13
Ato honorable kazai ina dangantakar musulmi da krista musamman anan cikin Jos
Ito wannan magana ina gida a ce shugabannin addini su za su yi ansa saboda gaskiya duk wannan abu ba shine ma annihin da mun ba da shi ake amfani daidai ne maganan addini a Jos daidai ne ka sa wuta abu sashiyar itace sai ka kawo fetur ka zuba mai ko ka kawo gas haka ko kalanzir haka ka zuba mai ka kara ne kawai amma annihin damun nanan a kasa kamar
menene annihin damun
kike magana ai kin yi zancen dan kasa da wanda ba annihin dan kasa ba ai kin yi maganan nan wannan ma ciwo ne da ya taso bisa ga yanayin dokan mu domin a Najeriya in kana da takardar sheda dan kasa akwai abin da za a ba wa dan kasa da kai ba za ka samu ba kuma ba a Jos bane wannan hali ya tabbata a Lagos za ka same shi haka a Kano za ka same shi haka a Ibadan za ka same shi haka haka kuma a Edo zan baki misali ke kina gani saboda Allah saboda Annabi mutum nan kawata da kike dina an haife ta a Goza shikenan sai mu yi shekaru 300 a Goza jikokin mu sana Goza sai a ce wai ni ba jari dai a ce na ci sarautan Goza zai yi ba zai yi ba yawa wannan kuma a dokance ana ce da shi yana karkashin abinda ake kira residual list wato gwamnatin tarayya ba ta iya doka akan ta sai jiha maganar sarautan gargajiya misali to dokar kasar mu ta tanada cewa da takardar shedan dan kasa ne za a dibi soji da shi za a dibi custom da shi za a dibi waye yan NNPC su waye da shi za a diba su sojan nan to muna ganin gunda ake rashin adalci shine mu da muke ganin mu yan kasa baka samu anan ba a waje baka samu ba ko ba haka ba shi kuma wanda yazo ya samu a waje ya samu anan kai ka ci me adabi a Najeriya ba na Jos ba wajib ne wajib ne in ka zo ka samu mutum a gida dole ka mutunta shi
to ga shi kuma malamin sanin ku da kokari sai Allah ya kama rana a cikin zamu zo mu ci gaba da duba waɗannan matsaloli din wanda kuma daga cikin abubuwan da zamu duba akwai hada ci gaban duba ita magana zama dan kasa da wanda ba dan kasa ba da abinda mutum zai iya samu koda ta fuskar talautu ne ko na siyasa ne da sauransu sannan kuma zamu kawo muku wani misali da ya shafi tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawon wanda yake dan wannan jiha ne amma kuma lokacin da ya tashi taba siyasa yayi wani abin da ya ba mutane mamaki yaya ko magana Fulani da makiya da likitan su duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatan mu duba a shirin mu mai zuwa muna fata za ku kasance tare da mu yanzu kama da dinsu baki namu wato Bitrus Kazal da kuma Ibrahim Babasan da kuma wakiliyar mu Zainab Babaji ni ne Ali Mustafa Sakwato ke fatan mu muku lafiya daga Washington DC sai anjima
to madalla a gaishe da Ali Mustafa yanzu kuma ga baba makeri da labarai a takaice
domin ta a takaice Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bada bahasi a gaban majalisar dokoki a jiya Litinin inda yayin tsayin daka wurin kare shawarar jirgin sojojin kasar daga Afghanistan da ya kawo ƙarshen yaki shekaru 20 yaki mafi dadewa a tarihin Amurka
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Babu Makeri wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau yake taku Binta Suleiman Yero dan hada shirin da kuma gabatar. Nake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.